sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Tajis Baballe ne tare da Babu Yakubu Makeri. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 5 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, likitoci masu neman kwarewa a Najeriya sun jefa yajin aiki da suka shafe kwanaki 63 suna yi. Facebook ya fara aiki bayan ya kasa ya bar miliyoyin mutane a faɗin duniya a kila cikin suka gaza amfani da shi da ma shafin Instagram da WhatsApp da suke hada yan uwa da abokan arziki da sauransu. Kana a kila cikin China ta tura jiragen yaki akalla 56 a sararin saman kasar Taiwan, yankin tsibirin nan da take ikirarin mallakar ta ne, yayin da Taiwan din ta tada mayakan samanta domin sa ido akan jiragen da suka kunta sararin ta.
A jihar Filata da ke Najeriya, wasu kungiyoyin matasa sun fara faɗakar da 'yan uwansu da surungumi zaman lafiya su daina shiga cikin tarzoma.
Ɗaiɗaiku gurɓatattunmu da suke irin wannan ta'asan, za mu fito da shi kuma za mu gurfanar da shi gurin gwamnati inda za a hukunta shi.
A jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa kungiyar lauyoyin Afirka na gudanar da taron kwanaki uku a birnin Yamai na kasar da nufin nazarin gudunmuwar da lauyoyin ka iya bayarwa wajen samar da mulki na gari a nahiyar Afirka. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Likitoci masu neman kwarewa a Najeriya sun janye yajin aiki da suka shafe kwanaki 63 suna yi bayan doguwar tattaunawa da majalisar zartarwa ta ƙasa NEC a takaice. Kungiyar likitocin masu neman kwarewa sun janye yajin aiki da suka fara tun ranar 2 ga watan Agustan shekarar 2021. Kungiyar likitocin da ita bada wa'adin komawa aiki ne da mako 6 don ganin yadda gwamnati za ta ci gaba da daukar matakai game da bukatunsu. Ga dai karin bayani daga Hawwa Umar a birnin Abuja.
Shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa Dr. Godiya Ishaya ya ce da alamu gwamnati ta fara duba lamuran nasu.
Akwai wasu bukatuwan da da muka zayyana da gwamnatin wanda har aka ya kai rattaba hannu, wanda da mun gani gwamnatin ba ta so ta abu a kansu, amma a wannan kwanakin mun gane cewa gwamnati ta soma aiki a kai kuma ta yarda za ta janye wannan karan da za ta kai mu kotu. Wannan buja hanya na zama kan teburin sulhu da ci gaba da muka samu a cikin batutuwan da ya sa muka je yajin aikin, sai muka ga ya dace mu kira su majalisar zartarwa da wannan kungiyar namu. To da muka kira su sai muka duba wayannan batutuwa din, muka gani ya kamata mu janye yajin aikin tunda yake mun dawo teburin sulhu.
Suma ɗan Najeriya sun yi farin ciki game da janye yajin aikin na likitoci.
Sujan su Musa ɗan Tsoho, alhamdulillah da likitoci suka dawo daga yajin aiki domin tabbas an jigata fannin kiwon lafiya, fannin wanda yake da inganci ga ci gaban ƙasa a koda yaushe. Kuma ya kamata gwamnati tsaya tsayin daka domin ganin cewa sun biyawa wa'annan likitocin bukatunsu.
Likitocinmu duk da aiki suke wa gwamnati suna da irin bukatunsu, suke kaiwa hankali nesa su lura da irin muhimmancin aikin da suke yi, musamman ma likitocinmu da suke jihohi.
Yanzu dai za a jira a ga irin matakan da gwamnati za ta dauka kafin cikar wa'adin sati 6 da kungiyar likitocin ta bada. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hawwa Umar. Facebook ya fara aiki bayan ya katse ya bar miliyoyin mutane a faɗin duniya a jiya Litinin suka gaza amfani da shi da ma shafukan Instagram da na WhatsApp da suke hada yan uwa da abokan arziki da sauransu. Da yammacin jiya Litinin ne masu amfani da Facebook suka fara samun damar shiga shafin bayan sa'o'i 6 da ya katse. Daga bisani dai an tabbatar da dawowar manyan shafukan sada zumuntar na duniya. Ana saura kiran rana ta rabin tsaka agogon Amurka ne Facebook ya katse. Bayan minti 30 Facebook ya aike da sakon Twitter cewa yana sane da daukewar layin sa. Akalla mutum miliyan 2 da miliyan 850 ke amfani da shafin Facebook a duk wata a cewar kamfanin ke diga na Statista. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, China ta tura jiragen yaki akalla 56 a sararin saman Taiwan, yankin tsibirin nan da take ikirarin mallakarta ne, yayin da Taiwan din ta tada mayakan samanta domin sa ido akan jiragen da suka kusa a sararinta kwanaki uku jere. Taiwan mai cin gashin kai wadda China ke ikirarin mallakarta ne, ta kiyarda da shawagi da jiragen Beijing ke yi sama da shekara guda. Amma tun a ranar Juma'a da China ta yi bikin radar ƙasa, ta tura jirage masu tarin yawa da galibin su a kudu maso yammacin sararin samaniyar Taiwan da ke kusa da tsibirin Pratas da Taiwan ɗin ke rike da shi, kamar yadda aka gani a jiya Litinin. Wannan labarin ya fuskanci kakkausar suka daga fadar shugaban Amurka ta White House a jiya Litinin. Muna kira ga Beijing da ta daina matsin lambar soja da na diplomasiya da na tattalin arziki da kuma tilastawa akan Taiwan. Muna da muradi na tabbatar da zaman lafiya da ci gaba a yankin ruwan Taiwan, inji sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin kasashen wajen China Hua Chunying ya cicciki kalaman na Amurka a jiya Litinin.
Madalla, an jima kaɗan babai a kubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jihar Filata da ke Najeriya, tun bayan da aka samu mummunan tashin hankali a cikin garin Jos da ya kai ga rasa rayuka da dama a watan Agustan da ya gabata, matasan garin na Jos suka shiga faɗakar da 'yan uwansu kan muhimmancin zaman lafiya. Sai dai shugabannin matasan sun bayyana wasu matsaloli da suke ganin su ne musabbabin shigar matasan cikin irin waɗannan aika-aikar. Zainab Babaji Gariki.
A wani taro da ya haɗo kan matasa daga sassa daban-daban na birnin Jos, musamman unguwanni da suka yi ƙaurin suna wajen tada husuma, matasan daga ɓangarorin Musulmi da Krista sun tattauna kan wasu abubuwan da ke sanya su faɗawa tashin hankali da suka haɗa da rashin fahimtar addinan juna, rashin tarbiyya daga iyaye, rashin ayyukan yi, shaye-shaye da dai sauransu. A cewar Abubakar Kabiru Garba mai Akwala, dole iyaye su kula da tarbiyyar 'ya'yansu.
Domin na farko wani ma zai ga yana nan bai ma san ya dan she kima, ina yake kwana ma bai sani ba, cikin ga babban masifa ne wannan abu. Gaskiya magana, muna da kira ga iyaye su riga ma 'ya'yansu tarbiyya, su biya musu kuɗin makaranta, kuma ka a sama mishi abin da zai fara yi.
Comrade Mubarak Usman, jakadan zaman lafiya, yace za su fuskanci ɗaiɗaikun gurɓatattun matasa da ke haddasa musu damuwa don miƙa su ga hukuma.
Ɗaiɗaiku gurɓatattun da suke irin wannan ta'asan, za mu fito da shi kuma za mu gurfanar da shi gurin gwamnati inda za a hukunta shi.
Shiko Isaac Emmanuel na kungiyar matasan arewa reshen jihar Filato ya ce matsalar shaye-shaye da matasa suka shiga shi ne ya kamata a kau da shi.
Yara wanda shekaransu bai kai 13 ba ya 14 ba sun fara shaye-shaye. So wannan kira ne, dogon kira ne ga gwamnati ta fitar da wani abubuwan da kaidodin da zai koyar da yara akan sana'a.
Anita Yaktal Planan ta ce rashin ilimi da sana'a na daga matsalolin tashin hankali.
In ma ka je makaranta ba aiki, kana da hannu, sai kai wani abu da zaka ciyar da iyalinka.
Shi ma Suleiman Muhammad ya danganta tashin hankalin ne da talauci da yawa jama'a katutu.
Shugabannin na namu da musu iyalansu ne kawai, ba su damu da mu talakawa ba. Shi yasa duk abin da zai faru a anguwan talakoki ne ba kawai zai faru, amma anguwan su is safe. In ka je da Musulmai da Christian duk suna rayuwar su peacefully, za mu duk wani bad egg na cikin mu za a kama shi a mika shi security.
Ita kuwa Maryam Mahmud Ibrahim ta ce rarrabuwar unguwanni da mabiya addinai daban-daban suka yi a garin Najas shi ne ke neman gyara.
So Musulman ba za su iya rayuwa ba Christian din ba, Christian din ma ba za su iya rayuwa ba Musulman ba. An samu rabe-raben area. So sai muka zauna muka gani in muka creating group na zaman lafiya za a samu ci gaba.
Jagorar kungiyar J-Town Ambassadors Alhaji Salis Abdulsalam ya ce kungiyar su za ta tallafa wa matasa da guraben karatu da sana'o'i.
Ba ka da amfani a cikin al'umma in ba za ka yi abubuwa biyun nan ba, ko ka yi karatu ko ka koyi sana'a. So za mu bi su zuwa unguwanninsu.
Duk da sauƙin tashin hankali da aka samu a cikin garin Jos, har yanzu ana kai hare-hare a ƙaramar hukumar Basa da cikin 'yan kwanakin nan aka rasa rayukan mutane da dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga babu ya ku biya da labaran duniya kashi na biyu.
Ta tabbatar a jiya Litinin cewa kasar Habasha ta kori jami'an aikin jin kai na majalisar su bakwai daga kasar. Mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya Farhan Haq ya ce an fice da ma'aikatan daga kasar saboda ba da kariya ga rayuwarsu. Babbar buƙatar mu ita ce ma'aikatan mu su gudanar da aikin su cikin lumana, inji Haq yayin da manema labarai suka nemi ƙarin bayani daga gare shi. Amma ya ce idan ba mu samu damar yin hakan ba, to wajibi ne mu ɗauki wani mataki. A ranar Alhamis ne gwamnatin tarayya ta Prime Minister Abiy Ahmed ta baiwa jami'an majalisar ɗinkin duniya wa'adin sa'o'i 72 su bar kasar Habasha. Gwamnatin na zargin su da shishigi a harkokin kasar, kana tana tuhumar su da laifukan karkatar da kayayyakin jin kai da na'urorin sadarwa zuwa ga kungiyar 'yan tawayen Tigiri ta TPLF. A ƙarshe, hukumar magunguna ta kungiyar tarayyar Turai ta tabbatar da yin amfani da rigakafin COVID-19 na Pfizer BioNTech a matsayin na ƙari akan masu shekaru 18 zuwa sama, amma ya rage wa ɗaiɗaikun kasashen su yanke shawara akan yadda za su yi amfani da rigakafin a kasashen su. Hukumar magungunan ta Turai ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa za a buƙaci ƙarin rigakafin Pfizer ne bayan watanni 6 da aka yi wa mutum allura ta biyu ga masu shekaru 18 da sama da hakan. Sanarwar ta ƙara da cewa hukumomin lafiya a matsayin ƙasa ne za su yanke shawara akan ƙarin rigakafi na uku. Hukumar ta ce mutane masu tsananin raunin garkuwar jiki za su buƙaci ƙarin rigakafi na uku daga Pfizer ko Moderna aƙalla kwanaki 28 bayan an yi musu allura ta biyu. Wannan shawarar na zuwa ne yayin da wasu kasashen Turai suka riga suka fara yin ƙarin allurar rigakafi na ukun, yayin da wasu kuma ke tamka muhawara akan yi wa al'ummar kasashen su ƙarin allura ta uku.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. Kungiyar lauyoyin Afirka na gudanar da taron kwanaki uku a birnin Yamai na kasar da nufin nazarin gudunmuwar da lauyoyin ka iya bayarwa wajen samar da mulki na gari a nahiyar Afirka, bayan la'akari da yadda har yanzu wasu shugabannin kasashen nahiyar ke take doka da zumbar dawama a kan karagar mulki. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Silamu Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Kare haƙƙin jama'a da yin tsayin daka domin kare doka daga dukkan wani yunkurin fasali na matsayin wani ɓangare na alƙawalin da lauyoyi ke ɗauka a yayin rantsuwar kama aiki. Saboda haka jajircewa akan batun mutunta ka'idodin demokaradiyya ya zama wajibi ga lauyoyi. Mafari kenan kungiyar lauyoyin Afirka a taronta na shekara-shekara ta ƙuduri aniyar nemo hanyoyin da za a bullowa wannan matsala. Maitar Bubakar Umaru shine shugaban kungiyar lauyoyi a nan Niger.
Cikin kasashen Afirka akwai masaloli da yawa wanda muharin su don babu mulki na gari wanda ƴan kasa su amince da shi. To don shine muka ce ya kamata mu lauyoyi mu zamna tare mu yi nazari mu duba ta yaya ne mu za mu iya kawo gudunmuwanmu don mu sa kasashen Afirka su gudanar da shugabanci na gari wanda zai sa talakawa su yi kamnan shugabanninsu, shine zai kawo muna cigaba.
Rikitar da ake fama da ita a wasu kasashen Afirka da tashe-tashen hankula masu nasaba da aika-aikar 'yan ta'adda wata matsala ce da ake alakantawa da rashin gudanar da mulki na gari.
Zai kawo zanga-zanga, zai kawo tawaye, yana kawo kashe-kashe tsakanin mutane, don shine muna cewa iko na gari shine wanda zai kawo mana kwanciyar hankali, shine zai kawo mana ci gaba. Cikin Afirka ko da ana cewa iko bai yi yadda ya kamata kamar na demokratiya, muka ce muna so mu nuna mu mutane, mu nuna mutanen waje da Afirka akwai abubuwa wanda suna bada shawa. Kun kun doki munna misali Niger, Muhammadu Yusufu da kare mulki yayi election ya ba mulki ma Muhammadu Bajum da shi yiko yanzu. Don shine association kin mu yake to da shi da Good Not Jonathan na Nigeria da John Sirleaf na Liberia da Ernest Baiko Roma na Sierra Leone, muka gayyace su su zo don mu ba su babban yabo.
Gudunmuwar da aka gano wani dan kasuwar Nigeria na bayarwa a sha'anin ci gaban al'umma yasa lauyoyi ba shi lambar yabo.
Ina zo in wakilci Alhaji Abdul Samad Rabiu, wannan dan kasuwa dan Najeriya wanda kuma yake bada tallafi na gina kasa, wanda su wannan kungiyar suka gani akan cewa abubuwan da yake yayi bajinta kwarai da gaske ba a Najeriya ba, kai Afrika gaba daya, wanda yake bada tallafi a gina fannin ilimi, kiwon lafiya da ci gaban kasa.
Shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ne ya jagoranci bikin bude wannan taro da zai dauki kwanaki uku ana gudanarwa. Saboda haka ya gargadi mahalartan su mai da hankali ta yadda za a bullo da wasu shawarorin da za su taimaka wajen fitar da nahiyar Afirka daga yanayin kumgaba kumbayan demokradiya da hatsaniyar da kan tasowa can da nan saboda kosawa da mulki irin na rashin adalci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Haka mai wuya. Jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadonmu da kuwa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallau kaman yadda muke. Idan kun saurari shirin da ya gabata, kun ji mu a kwanan nan muna ta tattauna maganganun tashi-tashin hankulan da ke faruwa a jihar Plateau da wasu sassa na arewacin Najeriya. A lokacin da wakiliyarmu Zainab Babaji take hada mana wannan muhawara a canjo sun tsakanin wanda suka yi muhawara din, ha kuma ta dauko mana ra'ayoyin mutanen Plateau da yawa wanda suke da sabanin ra'ayoyi game da abubuwan da ke janyo mu wannan jiha tashi-tashin hankula. Shine muka ga cewa da yake mun kammala jin wannan muhawara din, ya kamata mu kawo ina ra'ayoyi din domin a ji da ra'ayoyinka suka sabanin wajuna kan abubuwan da ke janyo tashi-tashin hankula akan wannan jiha mai tagomashi da farin jini, amma ce kuma take samun damuwa na rashin zaman lafiya a cikin al'ummata. Ba tare da bata lokaci ba, ga wasu daga cewa na ra'ayoyin da za mu jero muku su.
Sunana Alhaji Garba Abdulkadir, ina shugabantar al'umma ta Jos. To a gani na abin da ya jawo wato hanin agogo baya din kamar yadda kika ce, maganganu masu zafafa babu shakka suna taimakawa al'amura suna lalacewa. Kin ga shi yasa mu shugabanni mu suke cewa mu rinka taunawa, muna hurawa kafin mu yi maganganu. A ce wani yaro dan musulmi ya yi maganganu, maganganun marasa daɗi, to bai kamata mu shiru ba. Don za mu ce masu ahir, karka kuma wannan magana ba mu yarda da ita ba. To shi yasa mu gefenmu a jama'atu na su Islam nan da nan da abu ya fito, za ki ga mun yi kwandemi din abu. Za mu yi shi din press release a guje cewa ba mu yarda da wannan ba. Ba mu goyi baya ba. To haka muke bukata daga gefen ƴan uwan Christianity su rinka daga hannu suna tsawatarwa. To ana samun irin wannan yanayi, babu shakka abubuwa za su rinka kwanciya.
Sunana Emmanuel John Fiatu. Gaskiya abubuwan da ke kawo mana tashin hankali a nan jihar Plateau kaman shine kaman addini na haddasa rikici a jihar Plateau, ta cewa ana maganan cewa wannan namu ne ko kuma wancan nasu ne. Malaman addini makaran kansu suma basu fito sun yi ma mabiyansu koyaswa wanda ya kamata a yi ba, inda ana koyaswa a masallaci da cocika da church akan cewa kashe mutum ko kuma haddasa rikici yana da illa. Ina ga da ba za a iya yin, da ba za mu zauna muna rikici da juna ba.
Yes,
sunana Umar Faruk Musa, ɗaya daga cikin jami'in gamayyar kungiyoyin addinai ne masu haɓaka zaman lafiya da ci gaba a cikin Jihar Plateau. Wato wannan dakika abin da ke faruwa Jihar Plateau yanzu shine akwai abin da ake kira jikakkiya a ƙasa. Jikakkiya a ƙasa shine wanda gwamnati da masu ruwa da tsaki ba su yi la'akari da abubuwan da ya dace a sanya a ƙasa ba na bin waɗannan jikakkiya, gama duk abin da ake akan ramuwa ne. Ramuko ne shikenan, haifar da mana damuwa.
Sunana Ruth Yohana Madugu. To a gani na dai abin da yake kawo tashin hankalin nan ba wani abu bane, matasa ne waɗanda ba su da aikin yi, sun gama makaranta ma ba abin yi, amma na su wasun ba Krista ba, suna kiran kansu Krista, wasun ma ba musulman kwarai ba ma, amma suna kiran kansu musulmai, sun rasa abin yi, suna neman inda za a samu tashin hankali don su je kawai su yi tafasa shagunan mutane, suna ɗeba kaya, suna bin gidajen mutane, suna ɗeba kaya. To wannan rashin aikin yi shine yake kawo irin waɗannan tashin hankali. So daga an ɗan taɓa Krista, ko da ma ba Kristan kwarai ba, daman already suna da wannan cikin, sai kaga waɗannan yaran suna da wannan haushin, sai kaga sun tashi sai su ce sai sun je ramuku. Amma nan da an sama musu abubuwan yi, ina ga ba za a samu waɗannan tashin hankali ba. Ko da an tashin hankali ya zo, already suna da abun yi, ba za su yadda wani abun da zai bata musu hanyar samun su ya shigo ciki har ya daga musu hankali ba.
Sunana Lawal Babu Tu, digital elder daga Jos North Jos ta Arewa. Kullum muna jawo hankalin gwamnati akan wannan al'amari, kwaya shaye-shaye yana daga cikin abin da yake jawo wannan masifa, domin mai hankali mai nutsuwa ba zai kama dan adam dan uwansa ya kashe shi ba. Gwamnati ta sa ido akan maganar kwayan nan sosai, domin duk yadda gwamnan nan ya kai da kokarin ya dakile sharri da rashin mutuncin tashin hankali, idan bai yaki kwaya ba da ma sai da kwaya a cikin garin Jos North da kuma Plateau State baki daya, to kullun za a yi ta mai masa da hannun agogo baya ne ya zamanto yana tuka wadansu suna warwarewa kuma a sanadin kwayan nan.
Sunana Comrade Friday Bako, ni ne shugaban matasa na Dieto Hot a Zarmaganda, Jos South Local Government Area na Plateau State. E na farko nan kin duba da kyau abubuwan da shugabanni wayansu suke yi, abinda suke giya ma matasa din nan ba abubuwa masu kyau bane, su suke sa matasan nan su yi abinda bai kamata ba. So muna son kamar ni abinda nake son giya ma matasa, kar su yadda wani ya sa su yi abinda baya da kyau. Na biyu kuma kin gan rashin aiki, kamar ni yanzu da nake aiki ba wani babban mutum ko wani da zai zo ya ce zai bani makamai wai saboda je yaki ko kuma je kashe wani saboda shi, saboda ina da abin da nake yi, kuma bazan yadda ma wani abu ya same ni ba. So abin da bana so ya same ni, bazan so ya same wani ba. So ya kamata gwamnati da kuma mutanen da suna da hanyar da za su samu aiki su samu ma matasan nan aiki, saboda suna aiki ba yanda za su dinga wayannan halayen da ba su da kyau.
Sunana Bashir Musa Sati, ni ne State Caretaker Secretary na APC a Plateau. To da farko abubuwan da suke jinyoyi a mutsi suna da yawa. Eh to a gaskiya saboda Allah, wasu ƴan siyasar sukan dauki siyasar ta daga ni sai ni, in ba ni babu wani ba. Kowa, wasu ba sa yadda da cewa kowane zamani da shugaban zamanin, kowa yazo wani zai iya taka rawa na lokacin da Allah ya bashi ya
damar yayi wannan rawar.
Ni ne mai suna Barista Daliyu Solomon Mantri.
Ba gan alaman gaskiya bisa ga abin da gwamnati ta yi magana da ita ita za ta tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kuma jama'an Saro su dau matakin kawo zaman lafiya ba gan wannan ba musamman daga gun mutanen da wannan abu ya same su. A turo da mobile police a sa jama'an Saro a intensify issue community police da dai sauran su din nan gwamnati ta yadda da cewa wayannan mutane din a ba su makamai ba local government chairman da zai rike hannun sa ya ga jama'an sa ana kashewa bare ba da dariki ba so a ita ka za a samu zaman lafiya
gidiri ne na rayuwa ilimi kuma hankalin ta sai da zama ne ta lafiya ilimi ne ya jojiya
da rashin hankali da rashin tarbiya wa yayanmu suke aikata irin waɗannan miyagun ayyuka a je a sare gona ko a sare shanu ko a kashe wannan ko a kashe wancan a lalata dukiyar wannan ko na wancan wannan duka rashin hankali ne na irin yaranmu da suke shaye-shaye da ba sa son zaman lafiya kashe-kashe da lalata dukiyar juna wannan ba zai taimake mu ba nan kusa ko nesa wanda ya ba daidai ba amma ba daidai ba ya ji a jikin shi.
Sunana Daniel Kadiya Blessed na Fasho Call District Basa Local Government. To gaskiya abin ma ya dora mana kai saboda musar kuna mun yi kuma ya kamata a ce gwamnati ya consider namu musar kuna. Muna da darajar da an ba mu kaga dole zamu yi magana mutan su ji mu. Musar kuna ma yanzu arabe muke don ba mu da power da aka ba mu. Tashin hankalin nan gaskiya in na duba sai in ce ko kwa lokaci don mun duba cikin littafi zaka ji wa karshen duniya ya zo kaga abubuwa sarkuna da wadanne su tashi wa juna domin mun yi yakaci kokari mu gani mun kashe wannan damuwai sai mun dinke nan a can ya ce ebele to abin sai da musasi a cikin addu'a
haka ne to wannan sune ra'ayoyin mutanen jihar Plateau dangane da abubuwan da ke jawo wannan jihar din tashi hankula muna fata Allah ya kawo mata da ita da kasar baki daya kwanciyar hankali a madadin ita Zainab Babaji ta yi aikin hada wa'annan ra'ayoyi da ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC muna fatan mun baku lafiya
Madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice
to baban da likitoci masu neman kwarewa a Najeriya sun janye yajin aiki da suka shafe kwanaki 63 suna yi Facebook ya fara aiki bayan ya katse bar miliyoyin mutane a fadin duniya a jiya Litinin suka gaza amfani da shi da ma shafukan Instagram da na WhatsApp da suke hada ƴan uwa da abokan arziki da sauransu kana a jiya Litinin China ta tura jiragen yaki akalla 56 a sararin saman kasar Taiwan yankin tsibirin nan da take ikirarin mallakarta ne yayin da Taiwan din ta kada mayakan samanta domin sa ido akan jiragen da suka kutsa sararin ta
to ma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokan aikin mu daga jamhuriyar Niger da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.